والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بياك من أقار جدد قدياغ الله سبحانه وتعالى ميقوى ميقوى ميديقام ونن يمتشي نألهميز يومنا تكوز قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina a yau tana da shekara 1444 a kidayati miladiya yau muna 30 ga watan 3 shekara ta 2023 mun da wannan masallaci mai albarka markazus sunna dake yankin bakin kasuwa anguwan karfe domin ci gaba da gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda muka dauko a shimfida a kwanakin da suka gabata malamai da suke taimaka mana a wannan majalisi ga yana Sheikh Jamil ya iso Allah ya saka masa da alkhairi ya ƙara masa imani ya ƙara masa lafiya da ilimi mai yawa mai amfani kuma a har kullun ina addu'a mutanen wannan yanki Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara musu albarka muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ya ƙara zazzaga shari'a a cikin wannan yanki Allah madaukakin sarki ya ƙara haske da basira ga dattawa da matasa da maza da mata da ƙananan yaran wannan yanki gabaki daya muna fatan kamar yadda sunan wannan masallaci ya zama markazus sunna to a ranar tashin alkiyama Allah ka sanya mu a tutan jagoran ahlus sunna shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a zama da muka yi ta ƙarshe idan ƴan uwa ba su manta ba muna batu akan yadda za a yi al'ummar musulmi su rikide su zama surrunu da irin runin da Allah subhanahu wataala ya musu sibghatallahi wa man ahsanu min Allah sibgha
wa man ahsanu min Allah sibghatahu wa nahnu lahu 'abidun
wato kamar yadda muke bayani cewa alqur'ani mai girma ba yayi ne kawai yake nima idan lokacin ramadani ya zo a ce wancan anguwa ma ana tafsiri wancan masallaci ma ana tafsiri wancan yanki ma ana tafsiri ba shine kadai kololuwan manufan ba duk da kasancewa kamar yadda muka yi bayani ba kuma bid'a bace yin haka domin a duk ramadana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan yi mudarasan alqur'ani da shi da malaika jibril mudarasa yana da alaka da karantawa da sanin ma'anoni da koyar da yadda ake yin aiki a aikace duk ana kiran shi mudarasa to amma mu yanzu abin da zai fi damu ya za a yi mu zama murrini mun rikide mun koma irin tarbiyyar alqur'ani la'akari da cewa alqur'anin nan shine annabi yazo ya karanta masahabbai sallallahu alaihi wa sallama sahabban nan suka tashi daga kan jahiliya suka dawo kan zallan addinin musulunci sahabban nan suka warke daga miyagun cututtuka na zuciya kafirci munafinci zindiƙanci hasada gaba iyayya san kai babakere da danniya duk waɗannan cututtuka na zuciya qur'anin nan ne dai annabi ya karanta musu suka warke sai suka mai da mafi cika mafi nagartan dabi'u har a tarihin duniya aka ce duniya bata taba rubuta bata taba taskace bata taba kiyaye waɗansu al'umma da suka yi rayuwa mafi tsafta mafi kyau mafi daɗi wanda ke cike da soyayya da ƙauna da ɗinkewa da fahimtar juna da nufin alkhairi ga ƴan uwanka kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka yi ba amma dai duka fa qur'anin nan dai dake gaban mu yanzu muke karantawa muka dauke shi yayi ne kawai a ramadana azo a karanta ai tafsiri a tashi wannan qur'anin annabi ya karanta musu ya canza komai nasu sai ga su sun zo da waɗansu irin lambobin yabo a cikin alqur'ani mai girma akwai waɗansu ayoyi da zaka ga suna jinjina mu annabin suna jinjina mu waɗanda suke tare da annabin kaman fadin Allah Muhammadur Rasulullah
sallallahu alaihi
على الكفار
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في نورهم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في العنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة
وأجرا عظيما أحسنت على رمى وانا آية إذن كدو بيتا أكي جنجنا غا النبي صلى الله عليه وسلم أكا كوم لكو صحبانسا أكا فد إيرن أك إيدنسو دا إيرن إبي أنسو دا إيرن إبادنسو دا إيرن يدي يدسكي غباتة دا معاملولنسو هر ألا يكشي إيرن وانن كيكيا مثال تن أتكن التوراة دا إنجيلا بكيا بعد مثالي أكنسو a ƙarshe sai ya ce wa adallahu allazina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima duk gabaki ɗayan su Allah ya musu kyakkyawan tattali na gafara da jin kai da rahama a wurin Allah to menene ya rikidar da su suka koma haka shine alqur'anin da muke karantawa a yau jama'a kila an fahimci abin da nake nufi inda zamu bibiya alqur'ani mai ta fito da sifofin da Allah ya sifanta sahabbai da shi na kirki da dattaku da kusancin Allah da kaunan Allah da san Allah to ayoyin suna da yawa amma duk ina suka samu wa'innan dabi'un daga cikin alqur'ani mai girma ne Allah subhanahu wata'ala azzata su da wa'innan dabi'un to maganan ita ce ya za a yi mu ma mu koma haka shine sakon ya za a yi mu koma haka in dai din mu saurara ne kawai da kunni amma yadda muke ajiya haka muke a yau gobe ma haka zamu zama to an yi ba yi bake ne bal ma hasali qur'ani ya zama hujja akan mu ba hujja a gare mu ba saboda akwai abin da yake rashin sani ke sa ba ka yi to yanzu in ka sani fa ya kamata a ga canji akwai kurakuran da rashin sani ke sa kana yi to yanzu in ka sani fa ya kamata mu ga ka daina to haka qur'ani ake so ya shigo cikin rayuwar mu jama'a musulmi kila mun fahimci wannan da kyau shine amfanin tafsirin alqur'ani shine kuma dalilin da ya sanya akan yi bayani na gaskiya domin mutane su dau shiriyan da Allah subhanahu wataala ya saukar a ciki da haka ni a har kullun abin da nake cewa waɗanda suke da kurakurai a cikin zukatansu ko dai san duniya wanda ke shantakar da su daga kusantan Allah ko kuma cututtuka irin na hasada irin na kiyayya irin na ganin kafi wani da wani da wani ko kuma irin cututtuka na rashin amana yanzu in kana neman amintacci a cikin mu sai an ta bincikawa a anguwa ana iya zuwa waye amintacci kai karan kanka ka ba kanka shaida kai ba amintacci bane kuma inda a dauko ajiyan dukiya a baka zaka ci sai dai kuma duk abin da zai faru ya faru wani sana'a yake yi idan da ka dauko shi ka ce zo kai min aikin kaza amma ina son ka samu ayyuka wato abu kaza mai quality iri kaza ka dauki kudin ka bashi kila ba zai siyo wannan mai quality ba sai ya siyo mai kasa da wannan quality ya kuma sa maka ko da ka gane daga baya in ya so ku rabu shi da ya tuna shi raban me yake haifar da irin wannan dabi'an bayan ga qur'ani a cikin mu me yake haifar da wannan me yake sanya manya ba sa tausaya ma kanana me ke sa kanana ba sa girman manya, me ke sanya shugabanni ba sa tausaya ma talakawa, me ke sanya mu kuma talakawa ba ma addu'a ta alkhairi ga shugabanni wanda yake duk wadannan abubuwan fa shine shari'an Allah, su shugabanni sa tausaya mana si jikan mu, mu kuma mu ta musu addu'a, Allah ka taimaki shugabannin mu, Allah kai musu muwafaka, Allah ka kyautata musu, Allah kai musu kaza, to duk mun canza. Ga kuma alqur'ani mai girma a cikin mu, ga ilmoma da muke da shi ne yau da kullun, amma ina aiki da ilimi yayi karanci. Idan da ka tambaye mu nan cikin mu wane ne bai san falalan karatun alqur'ani ba, zai wahalan gaske a rasa wanda ya san, a samu wanda bai san falalan karatun alqur'ani ba. To amma mutun nawa ne kuma ke zama suna karatun alqur'ani? Akwai dan su alarammomi da aka tara za a yi wata walima, nake tambayan su alarammomi, kai alaramma yaushe ne ka sauke alqur'ani na ƙarshe? Haka yi wallahi malam, ina da gani ya kai wata hudu alaramma ne, amma saukan shi da alqur'ani na ƙarshe ya kai wata hudu. Wannan ka ce bai san muhimmancin alqur'ani bane? Wani ya ce shi tun Ramadan, wani ya ce tun kaza, wani ya ce tun kaza. To inda ka tambaye mu yamu yamu nan, wane ne bai san falalan yin zikirin safiya da marice ba? Kowa ya san amfani shi a addini, kowa san muhimmancin sa a rayuwa, kuma da irin kariyan da zai baka daga sharrora na shedanu da mahassada da makiya da ire-iren waɗannan abubuwan. Babu wanda bai san alkhairin shi ba addini, babu wanda bai san maslahan shi ba addini, babu wanda bai san irin kariyan da yake baka ba. Amma mutum nawa ne kuma safiya ta kan fito rana ta abin alfijir yake to har rana ta fito bai iya zama yi azkar ba, yamma ta yi har rana ta fada, har ayi magriba ayi isha'i kuma bai iya zama yi azkar ba. Ga kuma qur'ani a gaban mu. To kaga yanzu karatun da muke nema karatu ne irin na tarbiyya, karatu ne irin na tarbiyya, ba karatu ne irin wanda kawai zaka ji shi a yanan tashi inda ka ji ka bar shi nan ba. Shi yasa nake cewa yana da buƙatuwar manufan farko mu gane menene manufan alqur'ani mai girma tukuna. Shi yasa cikin ababen da At-Tahir ibn Ashur ya rubuta a cikin tafsirinsa At-Tahrir wa At-Tanwir, wani malami ya lakaso abubuwan da ya rubuta shi alqur'ani mai girma ga manya-manyan manufofinsa. Ya ce abu na farko, ya ce innal qur'ana anzalahu Allahu ta'ala kitaban li salahi amrin nasi kafa. Allah ya sauka da alqur'ani mai girma ne domin a gyara yanayi da ɗabi'u da halaye na mutane gabaki ɗaya, na farkonsu da na ƙarshensu. Na farkon da mun gani da suka kwashi qur'anin ya gyara sun la shakka, to yanzu akan na ƙarshen muke magana, ya za'i qur'anin ya gyara mu na ƙarshen? Yace rahmatan lahum, Allah yayi wannan ne domin rahama ga su bayi. Idan da Allah ya ga dama ya ban mu cikin dimuwa da hauma hauma da jahilci ya kuma azabtar da mu akan wannan, babu wanda ya sai ce Allah ya zalunci. Amma saboda rahamar Allah subhanahu wa ta'ala sai saukar da alqur'ani gare mu, wannan alqur'anin zai zama fitilla gare mu wanda idan muka bi wannan hasken to zai zama rahama. Rahaman nan shine abin da zai gadar mana da cin nasaran duniya da na lahira, kuma yana daga cikin manufofin saukar da alqur'ani. Ar-Rahman 'allama alqur'an,
Ar-Rahman 'allama
yakfi. Wato Allah ce Allah shine Ar-Rahman. Me ma'anar Ar-Rahman? Shine mai rahama wanda ya sifanci da sifofi na rahama da jinƙai gabayi. To menene alaman da ke nuni akan Allah mai rahama ne gabayi? Shine allama al-Qur'an, ya sanar da ku al-Qur'ani. Kenan ashe al-Qur'ani mai girma rahamar Allah ce gare mu, kamar yadda Allah yake faɗi wa nazzalna alaykal kitaba tibyana likulli shay'in.
لكل شيء وهدى
qur'ani mai girman Allah ya saukar da shi tibyanan li kulli shay'in yana bayanin komai da komai waɗansu abubuwan zai kawo bayanin su killa-killa waɗansu abubuwan zai fitar da ka'idoji ne principles zai fitar wanda duk abin da ka dora shi akai zai hau ya zauna waɗansu zai fitar da ka'idoji waɗansu kuma zai bayanin su killa-killa shine ma'anar li kulli shay'in wa hudan kuma alqur'ani shari'a ce wa rahmatal da kuma rahama wa bushra lil muslimin da kuma bushara ga musulmi to da haka alqur'ani rahama ne gare mu wani irin rahama zai haskaka mana hanya zai gadar mana da amincin duniya da na lahira cin duniya cin nasaran duniya da na lahira to amma gawa sai fa ga wanda Allah ya kaddara yi riko da alqur'ani mai girma tukuna shi yasa malam anan sai yake cewa faqalil maqsadul a'la minhu صلاح الاحواج الفرديه والجماعيه والعمرانيه داك القراني مي جرما بابان قولولون منفنسا شيني يجت لمرن ديديكو يجت لمرن جماعه جماعه متانن ينكي كذا متانن انغوا كذا متانن غري كذا متانن جدا كذا يجت ونن sannan kuma ya koma ya getta al'umma gabaki dayanta kololon manufan alqur'ani ne girma kenan malai yake cewa anan fasalahul fardi gyaran da zai madaidai ku ya'tamidu tahziban nafs wa tazkiyataha shine a getta dabi'u a tsaftace zukata kowa in ka ganishi to kana ganin mutum ne mai tsarki a cikin zuciyarsa ba mutum ne wanda yake a haka gashi wani ka ganshi da gemu wani ka ganshi da wandan shi a digile amma in kai mu'amala da shi so daya baka ƙara marmarin ka ƙara mu'amala da shi so da irin miyagun halayi da miyagun dabi'u zaka ga yana maka mu'amala na ƙinƙashewar zuciya irin wannan matsalar muke fama da ita a gidajen auren mu jama'a musulmi kana iya ganin mutum a haka in ka ganshi zaka ce udkhuli jannati kai wannan da gani dan aljanna ne saboda ga sifofi nan na ɗan aljanna a tare da shi kila ya bar gemu kila ya ce sune ahlus sunna sune sunna sak sune waye sun duka akwai irin wannan amma idan da ka je ka tambayi matarsa wane ne mafi sharrin mutane a garin nan tana iya ce maka wallahi mijina shine mafi sharri mugu maƙetaci Allah ya isa tsakani na dashi ya nuna zakata ba su da kyau wannan mutumin bai samu tsarkin zuciya ba bai samu tsaftan hali ba da yanayi haka nan ita ma matan inda ka radi a wurin mijin ka tambayi mijin duk Allah cikin matan garin nan wace ce mafi lalacewa sai ka ji mijin yana ce maka ya wuce wance azzalima ba irin zalincin da ba ta yi mu ba ta kyautata mu ba ta kaza ba ta kaza ba ta kaza kuma fa duk wa'annan a cikin ƴaƴan musulmi ne ya auri musulma ba wai musulmi ne ya auri kirista ba fa musulmi ya auri musulma a garin musulmi shi yasa wannan ya maida a gidajen aure kaga yanzu duk mun koma zaman hakuri gidajen auren mu ba gidan jin dadi da walwala da ɗebe kewa bane kuma shi gidan aure asali Allah ya sanya shi ne gidan hakuri koko gidan litaskunu ilaiha waja ala bainakum mawaddatan wa rahaba Allah ya maida gidan aure gida ne na sukuni natsuwa da haƙu da walwala da kwanciyar hankali da ɗebe kewa to amma gidajen auren mu haka suke to kaga ɗaiɗaikun mu sun rasa tsaftan zukata ɗaiɗaikun mu sun rasa kyawawan ɗabi'u wanda wannan yana daga cikin manya-manya manufofin alqur'ani akwai in ka ganta a cikin niqabinta da hijabinta har ƙasa in ka ce tayi karatun alqur'ani ta fara shararo maka karatun alqur'ani sai ka ɗauka a gabanta aka saukar da wahayi amma idan ta koma gida za ta yi mu'amala da iyayen mijinta sai dai walakanci da cin mutunci da kaskantarwa wannan bata riba cikakkiyawan zuciya ba bata riba cikakkiyawan dabi'u ba to ya za a yi al'umma ta ci nasara da irin waɗannan halaye to kun ji babban abin da ya jefa cikin matsala a matakin farko zukatan mu galibi suna da matsala ne to kuma ita wannan shiriyar da alqur'ani mai girma yazo da ita mafarkin ta ake yi ku ba na amsa jama'a mafarki ake yi yadda sahabbai suka karanta qur'anin nan suka take zuciyarsu har san Allah da san annabi da san shiriya ya kona bukatuwan zuciyarsu suka zama na Allah to haka nan ya wajaba kowanne ɗaya daga cikin mu shi ma san Allah da san annabi sallallahu alaihi wasallama da nufin alkhairi da kwadayin cin nasarar gidan duniya da na lahira haka nan ya wajaba ya kona zukatan ran da ke cikin zukatan mu domin me mu samu tsarkin zuciya mu samu tsaftacen dabi'u wanda kuma wannan shine mabudin cin nasara kyakkyawan nasara a rayuwa kaga inda da wannan wallahi ba za ka je gidajen mu ka ji ana fada akan fegi ba saboda kowa zuciyar shi tana da kyau tana da tsafta yana ma son ma dan uwan shi abin da yake son ma kanshi na alkhairi to a kenan ashe kenan ba maganan wai yanzu ya shiga da kafa daya ko da kafa biyu na kan ma za ka iya hakura ka bar ma dan uwanka musulmi saboda kana tunar da cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ira ka gane kana da sanar da cewa manzon Allah ya ce wanda ya ci haƙin dan uwansa ta kaguda haka za a mulmula shi a mulmula shi ranar tashin alkiyama sai ya kai kasan bakwai a dora mishi da kwan shi a filin tashin alkiyama to wanda ke sanar da wannan ya za a yi ci haƙin wani ira kun fahimci abin da nake nufi to amma fa sai zuciya ta kyautata inda zuciyar ta kyautata to ba maganar cin haƙoƙin juna ba za ka ji ana rigima tsakankanin makwabci da makwabci ba yanzu wannan wurin nawa ne ko naka kowa yana jin tsoron Allah ne a cikin zuciyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin waɗansu mutane guda biyu ɗaya yana da wani fili sai ya saida ma ɗaya dukkansu mummune ne na Allah shi wanda ya sai filin da yazo an fara aiki za a yi haƙi a gina daki kawai sai ya tsinci tukunyan kuɗi tukunyan zinari da azurfa yana gani yace subhanallahi wannan ba nawa bane ne mai fili ne kalau da imani wannan ba tawa bace ta mai filin nan ne da ya saida mu ya dauki tukunyan kuɗi ya kai ma mai kuɗi mai fili yace kaga wannan tukunyan a filinka da ka saida mu kai ma baka san da ita bane kila taka ci wanda ya saida fili yace subhanallahi wallahi wannan ba tawa bace ni ban san da ita ba dan haka ban saida da ita ban da wata damuwa akan ta dan haka kai ne Allah ya ce yadda kai ne ka sai wuri kai ne kake da wannan haki wannan yana a'a ba tawa bace wannan yana a'a ba tawa bace wai kowa yana yi ne ku kubuta a gaban Allah kar ya je gaban Allah da haƙin wani akan sa saboda me zuciya ta tsaftata a ƙarshe ka san sai da abin ne ya kai su gaban kotu wannan yana ni da wallahi bazan karba ba wannan ma ina ni ma wallahi bazan karba ba wai kowa yana tsoron ne kar a tashi alkiyama yau ya karbi tukunyan miliyoyin kuɗi amma kuma gashi ya zama shi bala'i da tashin hankali a gaban Allah ai baka ci riba ba ka tara kuɗi a duniya ka gina gidaje kai waye amma kuma gobe kiyama ta zama ka fitina kowa yana tsoron wannan sai suka kai mu alkali alkali da ga irin wannan imani nasu sai ya ce to abin da za a yi shikenan kai kana da ya ya ce ina da ya budurwa kai fa ce ina da saurayi ya ce to ku haɗa su aure wannan dukiyar sai a ba su da shi za a biya sadaki da shi za a gina musu gida da shi za a ba su jali haka alkali ya wannan hukuncin suka tafi kowa yana godiya ga Allah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya raba ni da abin da zan dauko maka ina bala'i ranar tashin alkiyama wannan ba alamun tsaftan zuciya bane da tsarkin rai kana ganin wanda ke da wannan zai ga dukiyanka ka aji ya dauka kana ganin in ka manta da wayanka a bakin kasuwa zai dauke in ma dauka sai dai ya je ya ci giya to amma me yasa yanzu in ka manta da wayanka yanzu nan ka batta a bakin masallacin na minti 5 in ka je kada ba za ka gani ba kuma in ka shekara cigiya sai dai wani al'amari daga Allah ba za ka gani ba kuma ga Qur'ani a cikin mu jama'a musulmi to shi yasa kaga fa muna da buƙatun sai mun tsaya ne mun kalli Al-Qur'anin nan sosai mun ga yadda zai getta mana zukata ya kyautata mana ɗabi'u mu zama mu kwaikwai irin yadda sahabban annabi suka zama sallallahu alaihi wasallam mu ma haka zamu zama kila an gane wannan a gidajen mu na aure a makwabtakan mu a zamantakewar mu na masallatan mu a ƴan uwantakan mu family haka fa ake son mu zama ba wani ƴan uba a kai wani dan uba ka gani kowa kana jin wani yana da haƙi a wuyana ni ban ma bashi haƙin shi ba wani maganan dan uba kai kana kokari ne ka bashi haƙin sa kar ka zalunce shi dan uwanka ne na jini akwai hisabi tsakankanin ku gobe kiyama ba maganan dan uba a ciki kila jama'a mun fahimci wannan to shi yasa sai mun rikide mun zama ababin haƙoƙan Allah mun kyautata ababin haƙoƙan bayin Allah mun kyautata wannan a daidaikun mu kenan duk wanda ya mu'amala da kai so daya yi fatan Allah ka sa in ƙara yin mu'amala da wani saboda irin kyautatawa da kauna da soyayya da gaskiya da amana da nufin alkhairi da ya gani daga gare ka ba rashin gaskiya da neman ka danne shi da keta ga alkhairi yazo tun da dan uwanka ne zai samu sai ka rike da akan wa wallahi falalan Allah da yawa in Allah ya baka ba na wani ya dauka fa ya baka ba Allah yana da yalwan abin ne kila kun gani so sai an samu wannan tsarki da tsafta na rai din malai yace babban abin da za a maida hankali akan sa shine gyaran aqidu shine gyaran aqidu shine abu na farko tsakankaninka da Allah mene zaka fara gyarawa aqidanka tsakankaninka da Allah akwai wadanda suke ganin ma fa su ba Allah da hariyun su suna ganin ma ba Allah kawai rayuwa ne ciyaci ka kawo da wannan mummunar aqidan kai ka san akwai Allah shine mahaliccin kowa mahaliccin komi akwai waɗanda suke ganin akwai Allah amma Allah ba shi da sunaye ba shi da sifofi kaman jahaniya ka kubuta daga wannan mummunar aqidan sannan ka zama aqidar ka shine Allah shine rabbul izzati ba shi da tamka ba shi da kini a cikin rububiyya mecece rububiyya shine ka kadaita Allah cikin aikace aikatan da Allah din kadai ke yi halitta azatawa talautawa saukar da ruwan sama rayarwa da kashewa Allah shike da dangogin ni'imomi gaya nan muna shakan iska idan ka yana kallo cikin ni'imar Allah harshen ka na furci cikin ni'imar Allah ƴaƴan marmari duk Allah ke saukar da su wani ya zaki wani ya tsani wani ya lafa-lafa wani ya kaza duk wannan rububiyya ce ta Allah ka yadda cewa Allah shi kadai ke yin wannan bai tarayya da kowa ba babu wani mala'ika na kusa da Allah da ya tarayya da Allah a cikin wannan babu wani annabi makusanci da ya tarayya da Allah a cikin wannan to ballantana wani malami ballantana wani waliyi daga cikin waliyan Allah dukkansu bayi suke ga Allah dukkansu bayi suke ga Allah shi yasa zaka ga kana ganin lokacin da ake haihuwan su kana ganin lokacin da suke cin abinci kana ganin lokacin da suke ciwo kana ganin lokacin da suke mutuwa a haka kasa a turbuda su amma Allah Rabbul Izzati wal Jabarut yana da buƙatun wani abu a wurin Allah shi kadai ne ba shi da buƙatun komai a wurin kowa Allah yana mutuwa Allah rayuwarsa cikakkiyar rayuwa ce Allah yana gajiyawa Allah gangadi na kama shi bacci na kama shi Allah yana da buƙatuwa zuwa ga mata anna yakuna lahul walad walam takul lahu sahiba Allah bai da buƙatuwan mata bai da buƙatuwan da bai da buƙatuwan mataimaki duk wani halitta ko da ka gani a duniya yana da buƙatuwan wannan wane ne mafi kololon daraja a duniya cikin halittu gaba daya? Ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba? Ai mun san ma manzon Allah yana da matayi, mallakan matayi alaman gajiyawa ce. Kenan shi ma yana nan akwai wani abin da yake yana nima daga matan. Mun san manzon Allah yana cin abinci sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yana bacci, akwai abubuwan da yakan so ma Allah ya kifarar da su. So nawa zai so shiriyan wani amma Allah bai karbi wannan ba kamar Abu Talib. Dube yadda manzon Allah ya tafadi tashi Abu Talib da shari'a ya karbi musulunci, amma Allah bai kaddara ba. Laysa laka min al-amri shay'un. To ka yadda cewa aikace aikacin Allah, Allah shi kadai ya kadaita a cikin su. Sannan akwai tauhidul uluhiyya, shine aikace aikacen da bayi suke ma Allah a matsayin bauta. To ka yadda ba a yin mu kuma wani koma bayan Allah, irin sujada, irin ruku'u, irin kunuti da muke tsaye qumu lillahi qanitin, ba a tsayo mu kowa da irin wannan kunutin sai Allah. Irin su al-khawfu, tsoro wanda gangan jikinka ma yana karka, yana girgiza saboda tsoron abin da baka ji ba sai dai imani da gaibu. Kwadayi na abin da baka gani ba sai dai imani da gaibu. Allah ya kwadaitar da kai aljannansa da rahamansa da gafaransa, wannan ya sanya kullun sai kai kiyamul layli. Ko da idan wani a gurin ko ba idan kowa, kana nan kai makwadaici ne a wurin Allah, amma fa baka taba ganin aljannan nan ba. Me yasa? Saboda kai imani da gaibu, ar-raja'u kenan. To duk irin waɗannan ka kadaita Allah cikin aikace aikacen da yake mu bayi muke mu Allah a matsayin bauta. To sai nau'i na uku, ka kadaita Allah a cikin sunayensa da sifofinsa. Duk wata suna ko wata sifa da kaji an ce Allah yana da ita, ka yadda Allah yana da ita kuma bai tarayya da kowa ba a cikin wannan sunan ko sifa. Kuma koda kaji cewa wannan sunar ko sifan nan ta yi daidai da sunan wani, to ka yadda cewa na Allah ba irin wannan ba ne. Ina misali, Allah ba shi ne al-alimu ba? Ba ku bani amsa ba. Allah ba shi ne al-alimu ba? Allah shi ne mai ilimi. Ilimin Allah ya yi daidai da wannan al-alimun babban malamin na garinku? Shi wannan malamin iya abin da ya sani, abin da ya karanta ne ya haddace ya riki. Amma menene ke karkashin kasa? Wannan malamin ai bai sani ba. Me yake bayan wannan ginin? Wannan malamin bai sani ba. Menene cikin mace ta kunsa? Likitoci ai ba sani ba. Ila wani zai ce ci gaban duniya yanzu an kai ga ai an sani. Ba irin wannan sanin ba. Ba wai kawai a ɗauki hoto a gane wannan abin da ke cikin cikin wannan matar namiji ne ko mace ba. Ba irin wannan ilimin ba. Wannan macen ko namijin, shin za a haife shi ko ba za a haife shi ba, ko zai mutu ne? In ya zo duniya, adadin numfashi nawa zai yi? Zai ci ƙwayan shinkafa nawa ne a duniya a tsawon rayuwarsa? Ruwa lita nawa zai sha? Zai ci tumatir kaza, zai ci tattasai adadi nawa? Waye ya sai san wannan? Sannan yaushe zai mutu? A ina zai mutu? In ya mutu aljanna za shi ko wuta? Babu wanda ya sai san wannan sai Allah. To ala ayyi hal, ana son farko ka zama ka getta aqidanka tsakankaninka da Allah. To sannan daga baya kuma sai ka getta abubuwan da ke da alaka da ibadu, kamar sallah. Ibadu na waje kenan. Sai ka koma ka getta sallanka. Sallah da zaka zo kana yinta da sauran dangogin ibadu da ake yin su a zahiri. Kar ka rika yin sallah kawai a gurguje, kana Allah Allah kai ka gama. Salla tana da wani irin ɗanɗano, tana da wani irin ruhi a tare da ita, wanda bai shiga duniyanta ba baya gane ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan abu ya dame shi akan ce fazi'a ila salati. Idan wani abu ya dame Annabi sallallahu alaihi wasallama, damuwa ko baƙin ciki, fazi'a ila salati, nan da nan sai ya gaggawa sai ya shiga sallah. A sallah ne manzon Allah ke samun natsuwa da kwanciyar hankali, saboda akwai ɗaya bakewa da Allah, akwai ɗaya bakewa da Allah, akwai ambaton Allah, wanda kuma wannan duk mummuni na samun daɗi da nishaɗi da kwanciyar hankali. shi yasa in an samu kai wurin cikin wani hali wani lokaci sai ka ji manzon Allah ya ce ma Jibril abin nan Bilal arihina biha ya Bilal ya kai Bilal ka hutar da mu ka je ka kira mana sallah mu zo mu yi sallah saboda zukatan mu su huta to sallah wata irin sirri ce dake tsakankanin bayi da Allah to ya kasance kana gyara ibadunka na zahiri kana yin sallah tamkar yarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sallah to sannan kuma zaka koma ka gyara ababen dake da alaka da ciki kamar irin barin hasada da girman kai da makamantansu to wannan manufa ta farko kenan manufar alqur'ani mai girma na biyu shine as-salahul jama'i ya jatta jama'a gabaki dayan su amma malam ya bayani anan yake cewa fa mu sani cewa duk yadda ka ji an ce jama'a ta gyaru to an fa fara gyaran ne da gyaran daidaiku idan yanzu aka ce mutanen masallacin nan sun gyaru ai babu yadda za a ce mutanen masallacin nan sun gyaru sai liman ya gyaru ladan ya gyaru mutanen sahun farko daya bayan daya kowa ya gyaru na sahu na biyu daya bayan daya kowa ya gyaru har mutun na ƙarshe to in aka tattara sai a ce kai mutanen masallacin nan sun gyaru to haka yake nufi in ana son a gyara al'umma to tubalin ginin al'umma daga daidaiku ne idan aka samu wannan to sai kaga al'umma ta ginu kowa yana fada da san zuciyarsa yana fada da sha'awoyin ransa yana yakan zuciyarsa yana bakin kokari ganin ya tabbatar ma dan uwansa da haƙinsa dake wuyansa shikenan sai a zauna lafiya al'umma ta gyaru kenan yace wannan shine ilimin da ake kira ilmul mu'amalat ko kuma suna kiran shi as-siyasatul madaniyya wato kwarewa wurin iya gudanar da al'umma ni na san kana da haƙi a wuyana to bari in yi bakin kokari in baka haƙinka na san wannan yana da haƙi a wuyana bari in bashi matata tana da haƙi a wuyana bari in bata iyayena suna da haƙi a wuyana bari in basu ina da waɗansu ma'aikata a ƙarƙashina bari in basu haƙinsu ina da waɗansu ogogi na a office bari in basu haƙinsu ina da dattawa bari in basu haƙinsu ina da ƙananan yara bari in basu haƙinsu ga maza ga mata kowa na sa ma kaina zan basu haƙinsu kai ma ka sa ma kanka wancan ya sa ma kanshi to shikenan al'umma ta gyaru ke to manufa ta ƙarshe shine yake cewa as-salahul umrani shine gyaran al'umma kuma na bai daya yace wannan shi kuma shine a kiyaye dokokin musulunci a duniya gabaki daya ya kasance kowani yanki kowace jama'a sun takura kawunansu suna bin koyarwan addini gabaki daya maslaha duk inda aka hada maslaha ga maslahan ni kadai ga maslahan mutun dubu to ka fifita maslahan mutun dubun yanzu wannan fili na ne in ni ne zan yi gini ni kadai zan amfana amma inda na bada wannan hanyar a fitar da kwalbati ne zai amfani al'umma ba za a samu ambaliyar ruwa ba ballanta ne ya rika rushe gidajen jama'a ba za a sami kwata ya rika tattaruwa ba ballanta na sauro yayi yawa malaria ce yawa ba za a samu kazanta yayi yawa ba ballanta na a samu kwalara ce yawa to da haka yanzu wannan maslahan ta al'umma ce ta fina wa maslahan ne kadai to na bada a zuwa dan dibinan a fitar da kwalbati haka fa al'umman musulmi wa ake so su zama fa ba san kai da babakere duk abin da ka gani a duniyar nan ka same shi kuma anan zaka bashi to haka ake so wai al'umma ta koma to haka nan dai malam ya ci gaba da bayani yace so da ka shi malamin da yazo zai fassara alqur'ani babban abin da ake so da shi shine ya rika kallon waɗannan manufofin da addinin musulunci ya tsara in zai rika fassara alqur'ani yana fassara alqur'ani ne yana ganin ya za a yi a cimma waɗannan manufofin da haka maslaha ta gyaran daidaiku maslaha ta gyaran al'umma maslaha ta gyaran duniya gabaki daya shine babban abin da ya kamata a ce kowani mai tafsiri ya maida hankali akai ko kuma kowani mai tafsirin alqur'ani ya maida hankali akai a can gaba malam ya ƙara bayani yake cewa babban manufan alqur'ani mai girma ai da'awa ga al'umma gabaki daya kafirai ai musu da'awa akan su zo su yi imani musulmi kuma ai musu da'awa akan su zauna akan tafarkin addini su bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a tabbatar da su akan kyawawan dabi'u da nagartattun halaye a tabbatar da su akan shari'a a nuna musu hanyoyin cin nasara a nuna musu hanyoyin da za a samu tsarkin zukata da tsarkin rayuka da ababe irin wannan so a takeice dai yanayi na lokaci idan ka dubi irin waɗannan manufofin to sai ka ce alqur'ani mai girma yana da waɗansu manufofi guda biyar ne ko shida idan ka tattara irin waɗannan bayanan da abubuwan ma duk da bamu karanto ba a ciki kaga abu na farko alqur'ani yana son ya nuna maka hanyar saduwa da Allah ne yana son ya mai da kai na Allah ya kuma gaya maka hanyar da idan ka je zaka sadu da Allah kuma saduwa ce kyau akwai wanda za su sadu da Allah amma saduwa ba za ta yi kyau ba akwai kuma wanda za su sadu da Allah za su yi farin ciki da saduwan su da Allah to alqur'ani mai girma babban manufan sa ta farko ya gaya maka yadda zai sadar da kai da Allah kuma saduwa ce kyau shi yasa babban abin da yake maka bayani akai shine maganan tauhidi da kuma gyaran zuciya da tsaftace dabi'u sannan manufofin alqur'ani cikin manufofin sa na biyu shine ya maka bayanin hukuncin kunsan shari'a da abin da yake idan an bi su to yanayin mutane da dabi'un su a daidaikun su a yankunan su a garuruwan su a kasashen su a duniya gabaki daya za a samu jin dadi da walwala da kwanciyar hankali za mu samu kyautatan ilimi ilimin nan na addini da na zamani za mu samu kyakkyawan tsaro a gidajenmu da angoyinmu da garuruwanmu da ƙasa baki ɗaya da duniya gabaki ɗaya za mu samu kyautatan yanayi na kiwon lafiya cututtuka ba za ta tatsike mu ba yanzu irin cututtukan da muke a Najeriya na malaria da typhoid ƙasashen duniya da dama waɗanda suka ci gaba ba a yin wannan ni na tuka cewa a Saudiya ba a san wata malaria ba da haka idan ka kamu da cutar malaria kamar shekara 25 baya da na fi sani asibiti ɗaya ne suke maganin malaria a garin Madina kuma idan ka je za a kwantar da kai sai ka kwana 8 malaria fa sai an kwantar da kai a asibiti na kwana 8 kullun ana maka magani ne ana test ana maka magani ana test mu ko yanzu nan cikin manan wane ne za a auna bashi da malaria ko typhoid to cikin manufofin addinin musulunci shine ya magance man irin waɗannan matsalolin cututtukan kar mu rika cututtuka kun gane jama'a musulmi ba mu zauna kullun cikin cututtuka da wahala ba sahabbai kun dai sun irin yadda suke hakuri da ci ko sha amma kun ji an ce muku sahabbai suna fama da ciwon alfa ba sa ciwon alfa amma akwai wanda yake kwana fa ya tashi bai ci ba amma ba ciwon alfa saboda an gyara duniya sai Allah su ma gyara musu rayuwa duk abin da za a tsare ni kiwon lafiya manzon Allah ya riga ya bayani shi na bayanin tsafta na bayanin irin abincin da zaka rika ci abincin da zaka rika ci ba ko me zaka rika ci ba ba kuma a kodiyoshi zaka rika ci ba akwai balanced diet akwai abincin da gangan jiki ke nema a shari'ar manzon Allah duk akwai waɗannan bayanan fa kuma sahabbai sun dauki wannan to cikin masalolin da musulunci ke so a gyara muku duniyar kamar yadda za a gyara muku addini yadda za ku samu sukuni ku yi addini to haka nan kuma za ku samu sukuni a rayuwar duniya ga ilimu ma na addini ilimu ma na sciences and technology ya mamaye al'umma sannan kuma a samu kiwon lafiya kyautata a sami hanyoyi a gyaggyara su a sami zamantakewa a inganta su a samu sana'o'i a kau da zaman banza da ci ma zaune da makamancin irin waɗannan abubuwan a hana barace-barace da bambaɗanci da ɗabi'u na rashin mutunci da roƙo da waɗanda suka mai da shi tada duk a gyara irin waɗannan matsalolin cikin manufofin addinin musulunci a samar da wani mutum shi a karan kansa wani mutum wanda in ka kalle shi kawai za ka ga musulunci ke yawo da ƙafafunsa za ka ga kyawawan ɗabi'u wanda idan ka zauna da shi za ka yi fatan Allah ya sa ka ƙara zama da shi saboda irin yadda zaka ganin yana fifita kansa a kanka wayusiruna ala anfusihim yana da bukata ba wai ba yi dishi ba amma zai hakura da nashi bukatan saboda kai ka zauna lafiya irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suke akwai mutumin da za a zo mishi da ruwa yana gargaran mutuwa in bai sha ruwan nan ba zai mutu a zo a ce ka sha ruwan nan a wurin yaki ne sai ya ce ina tsammanin a gaba akwai wani sahabi yana da bukatuwar nan sama ruwan nan sama da ni ruwa fa ga mai jin kishi a kyala wannan aka kai ma wancan shi ma haka yace yana jin akwai mai bukatar ruwa fa a gaba shi ma aka kai masa a ƙarshe aka je aka samu wancan na ƙarshen yaro su kishi ya kashe shi aka dawo na biyun shi ma kishin ya kashe shi aka dawo na farkon shi ma kishin ya kashe shi wai suna fifita ɗan uwansu musulmi akan su akan maslaha ta rayuwarsu to ta yaya za a yi wannan ya cuce ka a rayuwarka ta yaya za a yi wannan ya dauki haƙinka ta yaya za a yi wannan in ya zama shugabanka bai maka adalci ba to haka ake so a samar da mutum mai kishin kansa mai kishin al'umma mai kishin ƙasa wanda yake kawai shi yana kallon al'umma ne ina zan samar da al'umma zan samu ma al'umma da ci gaba yanzu wannan bola ta taru bulin nemo sa'o'i na mai haɗin gwiwa mu kwashe bolan nan saboda al'umma ta huta daga sauro al'umma ta huta daga cututtuka yanzu wannan al'umman ya za a yi mu je mu nemo mu matasa aiki tunanin shi kenan ba ƴaƴan shi kadai ba fa matasan anguwa matasan al'umma ga sunan firda-firda sai zaman dakali ba sana'a ya za a yi a kauda wannan tunanin a cikin al'umma so haka ake neman a samu mutum ga san Allah da manzon Allah ga ibadan Allah ga kishin al'umma ga kuma taimakon al'umma to haka musulunci alqur'ani ke son a samar sannan a samu wata society ta al'umman musulmi na ire-iren wancan ɗaiɗaikun mutanen sannan abu na biyar a samar da wani irin nagartaccen shugabanci wanda yake shugabancin zai adalci duk abin da ake so a samar zai samar duk abin da ake son a tunkuɗe mu al'umma zai tunkuɗe musu irin wannan shugabancin sannan kuma ya ɗauki gabarin tallan addinin musulunci a kusurwoyin duniya ga shugabanni to su ɗauki gabarin yadda za a riƙa tallata addinin musulunci irin yadda su mal saddauna suka yi a zamaninsu ga su sune shugabanni amma haka suke bin wurin maguzawa suke bin wurin arna suna musu da'awa zuwa ga Allah su musuluntar da su su kyautata musu har a gina musu masallatai to wannan yana daga cikin haƙoƙan shugabanni irin yadda Qur'ani ke so kowane shugaba ya zama kai a takaice dai Al-Qur'ani yana fatan a gina al'umman da za su ci nasara ne a duniya duniyarsu ta kyau lahirarsu ta kyau wannan shine babban manufa da kololon manufan da Al-Qur'ani mai girma yake so al'umma ta cimma a idan mun fahimci wannan bayani da kyau jama'a za mu buga kenan to yana da buƙatuwan sai mun dawo da hankulanmu zuwa ga Al-Qur'anin nan fa da gaske abin ya wuce kawai ka rika jin shi kawai sharp sharp kai ka wuce ya wuce kawai ka rika jin shi kace Allah ya samu dace ya wuce kawai in ka ji kai kabbara shikenan aikin ka ya kare al-imam hasan al-basri yana cewa an saukar da al-qur'ani mai girma dan mutane su yi aiki da shi amma sai sun mutane suka maida karatun shine aikin sai waɗan suna tsammanin ai in mun karanta to mun gama aikin a'a karatun daban shi kuma aikin daban rashin yin karatun matsala ne haka nan kuma rashin yin aikin shi ma matsala ne da haka in muka tsaya muka yi nazari da kyau to za mu ga irin yadda Qur'ani ke so mu zama wanda ya shirye ya zama haka to in ya saurari Al-Qur'ani da kyakkyawan niyyar Allah zai haskaka masa wanda ko ya dauki abin a matsayin yayi ko haka aka saba ko haka ake yi amma to wani irin canji zaka samu shi ba ne da ne shi ba to irin wannan Allah subhanahu wataala zai bar shi cikin wayansa da dabaransa shi yasa kafin Allah ya kai mu gobe mu yi magana akan tadabburin Al-Qur'ani mai girma abinda nake so kowa ya koma gida kai makanka hisabi a yau daga tafsirin bara na Ramadan zuwa bana wani irin ci gaba ka samu a imani menene da baka yi amma yanzu ka sauraro ayoyin Allah ka je tafsiri an maka bayanin su ka gane abin da baka yi yanzu kana yi wadansu dabi'u ne miyagu wanda da kana yi amma ka saurari alqur'ani ka gane ashe ba su da kyau yanzu ka nisance su wadansu dabi'u ne kake yi da bayin Allah da baka iya yi masu kyau amma yanzu kana iya yi kana iya cewa da ni marwaci ne amma sanadiyan jin tafsirin alqur'ani mai girma yanzu na koma bana rowa da ni maketaci ne amma yanzu bana kita da ni na iya gaggatsa ma mutane magana amma jin alqur'ani yasa yanzu qululin nas husna magana mai dadi nake ma mutane da ni ne shamma mutane murni amma na gane wa anta alqa akhaka biwajhin qaliq shi ma sadaqa ne ire-iren waɗannan tabi'un da ni ina cutar da matata amma naji tafsirin alqur'ani yanzu na dena to haka nake son kowa je sanya kansa a faifai anta qumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru kowa yaje kai kadai ko ka samu abokinka ku shawara to wani mu zauna mu sa kanmu a faifai mu ga shin wani irin tasiri qur'ani ya mana daga bara zuwa bana sai ka gane yanzu inda kake to idan aka gama tafsirin ramadana to za kuma ka iya sake dawo da kanka ka auna kanka akan sikeli sai ka ga to na ci gaba ko ban ci gaba ba qur'ani hujja zai zama a kaina ko ko hujja ne a gare ni to a lokacin nan za a rika samun gyara za a rika samun ci gaba a cikin addini da kuma rayuwar al'umma to ina ga sai mu dakata anan insha Allah ta'ala idan Allah kai mu gobe sai mu danye magana akan tadabburin yadda ya kamata ka rika tadabburin alqur'anin har ya maka tasiri in ya so daga baya sai mu fara karatu a cikin ayoyin alqur'ani mai girma da izinin Allah abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta الله كرفا من أصير المدنيا دلاهرة وصلى الله وبارك على النبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك